Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
President Muhammadu Buhari.
Magoya bayan shugaba Buhari a yayin sai ya masa fom ɗin takarar fitar gwani naira miliyan 45 a jam'iyyar APC. Sunusi Musa shine shugaban magoya baya.
Mun yi ne a matsayin mu nuna maka yardar da muke da ita da cewa mulkin sai ya ci gaba da shi. Ba wai dan bashi da kuɗin sayan fom bane. Ko yana da shi ko bashi da shi wannan mu bamu sani ba, dan mu bamu san meye aljihun sa ba.
Matashi Adamu Garba ya ce zai kalubalanci Buhari a zaben fitar gwani.
Shi da kanshi zai iya ganin cewa lokaci yayi da zai je ya huta, ya bamu dama mu ci gaba da tafiyar da ƙasar mu yanda zamani ya dace da yake tafiyar da ƙasa.
Najeriya ta kori jami'an ta uku don kutsawa da gudanar da bincike a gidan dattijon Niger Delta Edwin Kilak ba tare da izini ba. Masana na nuna damuwa ga hulɗar Najeriya da sun daidai lokacin da shugaba Buhari ya sauka a Beijing don taron hulɗar kasuwanci da Afirka. Rundunar sojan Najeriya ta yaba shin ƙara ƙaimi a yaƙi da Boko Haram biyo bayan rasa ran kimanin sojoji 40 kan iyakar Najeriya da Niger. Ambaliyar ruwa a Kwantagora ya yi sanadiyar mutuwar mutane ciki har da wata mata goye da jaririnta. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja.
Yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Profesa Usman Bugaje daga Katsina da kuma Malam Ishaya Abubu Bajama daga Bauchi. Ga Profesa Bugaje.
To bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jama'a a 'yan Najeriya, ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fasoci suke ta cewa mu fahimci wannan zaman tare. Dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi, kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu. Saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da yayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani. Duk wanda ka gani in dai mutum ne, to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi. Saboda haka kuma ka'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba, wanda suke nuna yanda za a zauna tare. Saboda haka jawo hankalinmu da nake son na yi a nan wurin shine don Allah mu bi ka'idojin nan da aka faɗa, domin mu samu zaman taren da zai amfani juna. Ba tare da wannan zaman lafiyan ba, tattalin arziki ba zai haɓaka ba, zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba. Saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare. Mai yiwuwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta, waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yanda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu. Kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido. Mu ba kaman mu Najeriya, da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu, kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu, mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasarmu, mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu, yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu. Ku tuna Najeriya ita ce babban ƙasa a cikin Afirka, a wajen adadi, a wajen tattalin arziki, a wajen abubuwa da yawa. Saboda haka sauran ƙasashen Afirka suna kallonmu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu. Idan mu muka kasa, to za mu harbi sauran su ma za su kasa. In mu muka yi abin kirki, to za mu taimaki sauran domin za su kalle su ga Najeriya ta abin kirki, kuma su zo ma su koyi ya ake yi. Saboda haka muna fatan Allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari, kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka, su shiga gaba, su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba, an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu. Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Shi ma Malam Ishaya Bajama ya ce,
jama'ar Arewa, ina sallama da fatan alheri ga duk mai sauraro na. Sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya in dai kai sarki ne kai shugaba ne na gwamnati ya zama sun rungume kowa inda muke samun wahala shine kaga aje an fiton wasu fiye da wasu kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu ko baka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya dora maka na zamantakewa da shi na makwabtaka da shi ko wanda ka takura shi ko abala ne a gidanka dan da ba naka ba ka dinga fifita ƴaƴanka a kansa to akwai ran da Allah zai fifita shi a kan ƴaƴanka don haka ko kun fi yawa a gari kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari ku yi musu adalci ku yi musu abin da ya kamata a yi musu ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku akwai nauyin da ke kan ku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban in mun yi irin wannan zama sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya ya zama sun rungumi kowa ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba in dai kai sarki ne kai shugaba ne na gwamnati inda muke samun wahala shine warereniya da ake sawa kaga a fada an fiton wasu fiye da wasu kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu to irin waɗannan gaba haka cikin gida sai kaga akwai wanda ake so da wanda ba a so a cikin gari akwai wanda ba a so da wanda ake so in ba mun yi magani irin wannan muka sauke nauyi ko baka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya dora maka na zamantakewa da shi na makwabtaka da shi na zamantakewa na wurin aiki ko na makwabtakan wurin zama ko kuma duk wani nauyi da Allah ya dora maka na shugabanci lokaci yayi da zamu fito fili muna magana da juna a fili a daina nukura saboda sai dawa zaka ga a social media ana ta maganganun da ba kai ba gindi kuma ba su da tushe balle makama amma kuma ba a neman ina maganganun suka taso sai a daukan su da su ake aiki a dinga sharing a ce ai ga abin da wasu ke yi ba tare da an fuskance su an yi maganan nan an wanke ba so lokaci yayi da za a bude wurare mu dinga tattauna komai munin abu a fito fili a yi magana akai a magance shi so lokaci yayi kuma muna da komai da ake bukata a rayuwa nan arewa kuma muna iya rike kanmu kuma kowanne sashe na kasar nan akwai abin da za a yi a rayu mu koma mu fi ba da ƙarfi wa abubuwa da za su taimaka wa zamantakewar mu in tashin hankali na da dadi mun ganta a lokacin yakin basasa mun ganta a wannan karni da muka samu kanmu a ciki ya kamata a hada hankali a taruri guda a sami bakin zaren kar mu bari waɗanda suke raba hankalin mu su ci gaba da raba hankalin mu saboda biyan bukatun su Allah ya taimake mu
to nan muka kammala shirin mu na wannan makon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana